This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi, shirin da kalle kasako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Masu hasashen yanayi a Amurka sun yi gargaɗin za a sake fuskantar wani yanayin bazara mai sarkakiya wanda zai haifar da matsala ga matafiya gabanin lokacin hutu na bikin cika-ciki, wato Thanksgiving. An yi hasashen saukar dusar kankara da ruwan sama a ƙarshen makon nan a California, yayin da ake ci gaba da fama da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa bayan wata guguwa. Cibiyar ƙasa mai bibiyar al'amuran yanayi ta yi gargaɗin saukar dusar ƙanƙara mai yawa a yankin Sierra Nevada a California zuwa Talata, inda ake hasashen dusar ƙanƙara a wuraren da ke kan tudu. Dubun dubatan mutane ne suka kasance cikin duhu a ranar Asabar a yankin Seattle bayan wata guguwa haɗe da ruwa da iska mai ƙarfi da ake kira bomb cyclone ya afka yammacin gabar teku a farkon makon nan, wanda ya halaka mutum biyu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka da ke neman yafiyar basussuka da ake bin sabbin sojojin da za a dauka don su taimaka wa kasar a yakin ta da Ukraine. Wannan matakin da aka wallafa matsayar gwamnati a adireshin ta na yanar gizo a ranar Asabar ya bayyana halin matsin da Rasha take ciki na bukatar jami'an soji da za su tallafa mata a yakin ta da aka kwashe kusan shekaru uku ana gwabzawa, duk da cewa ta harba wani sabon makamin ballistic a makon da ya gabata. Rasha ta kara azama wajen diban sabbin sojoji tare da yiwa waɗanda suka amince su taimaka mata a yakin ta da Ukraine ta gomashin kudade. A yau Lahadi, hukumar leken asirin Ukraine ta nuna wa Associated Press tarkacen makamin ballistic din da Russia ta harba da ya afka wani gini a birnin Nipo da ke tsakiyar Ukraine a ranar Alhamis. Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen Turai uku akan shirinta na nukiliya, wanda za a yi a ranar 29 a Geneva kwanaki bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar kin amincewa da shirin na Tehran. Iran ta mai da hankali akan matsayar wanda Burtaniya, Faransa, Jamus da Amurka suka gabatar da abin da jami'an gwamnati suka ayyana da matakai mabambanta da suka hada da farfado da wasu sabbin yarjejeniyoyi da za su taimaka wajen samar da uranium. Kyodo ta ce gwamnatin shugaban Iran Masoud Pezeshkian tana neman mafita akan wannan batu da aka kasa cimma matsaya a kai gabanin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump a watan Janairu. Isra'ila ta ce an gano gawar wani malamin addinin Yahudu nan na Moldovan da ya bace a haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da ayyana hukumomin Imarati. Sanarwar da ta fito daga ofishin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi ta ce an kashe vi ko ganne tare da ayyana lamarin da mummunan kisar kiyayya mai ban tsoro. Ya ce Isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da daukan fansa akan duk waɗanda suke da hannu a mutuwar shi. A ranar Alhamis ne kogan ya bace, sannan aka yi hasashen an yi garkuwa da shi. Bacewar shi ya biyo bayan barazanar da Iran ta yi na daukan fansa akan Isra'ila bayan da kasashen suka yi musayar wuta a watan Oktoba. Wata majiyar tsaro ta kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce wani dan bindiga ya riga mu gidan gaskiya, sannan wasu 'yan sandan Jordan su uku sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi. yan sanda sun harbe wani dan bindiga da ya bude wa yan sanda masu sintiri a wata unguwa inda attajirai suke zama a Rabi'a a cikin babban birnin kasar Jordan abinda kafar watsa labaran cikin gida tarwaito kenan tana mai ayyana shi a matsalar tsaron al'umma sannan ta kara da cewa an fara gudanar da bincike minister sadarwar Jordan kasar Jordan Muhammad Momani ya bayyana harbin da harin ta'addanci da yayi barazana ga jami'an tsaron kasar
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zan jage sai na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Na shafi sama da shekaru 10 ina wannan gugurmayar. Daga wannan lokacin sai naga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka hadu da ni da wata da wani to me zai hana mu gina wata gidanniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullun da ta'azzara suke
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke batawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Gesabu ke a hukumance ana dauka auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin dan adam har a wannan karnin akwai kasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa yayansu musamman mata auren dole wannan dabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar ƴan mata da mata a fadin duniya zamu ji abin da ƴan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari a yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ta kama aikin jin kai zamu ji kowa ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al'umma ku biyo mu domin ji yafi sako Madalla kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan wata dabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu kasashe auren dole duk da yake a hukumance ana daukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin dan adam har a wannan karnin akwai kasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa yayansu musamman mata auren dole wannan dabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar ƴan mata da mata a fadin duniya sau da dama Matan da aka yi musu auren dole sukan yi kokarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su ga abinda ƴan gugurmai da suka bakunci shirin kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari
muna tare da Hajiya Mariya Muhammad
Hajiya Asma'u Sani
to kuma
Hadiza Muhammad
to hajiya a matsayin ku na manya kuma waɗanda suka ga jiya din suka ga yadda ake gabatar da aurareki musamman wanda ake cewa auren dole wato auren da ake tilasta ma'auratan me yake ganin yake janyo hada wannan alaka ta auren dole tsakanin ma'aurata
to abin da ke kawo auren dole musamman yanzu abu na farko talauci ne shine babban abu tunda dan shekara 80 ko 70 yana da ishi yana da aboki dan mai wannan shekaru nashi kuma yana da abin hannun shi to idan ya bashi yar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tila sabu a bada umarni tunda yawancin ayyan sun yi karatu wasu ma sun yi degree wasu sun yi masters kun ga yanda za a bullo musu ta lallashi ne ga inda zaki huta mu huta to haka ake yin auren bayan an bashi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani fanni na wulakanci tunda ya san abin da ya kashe akan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba
baya ga bayan talauci akwai wani dalili da nake ganin yake sa a yi auren dole
eh to kwadai wani na da shi amma yana da kwadai yana da kwadai kwadai yake sa kake kai dan naka saboda kana ganin wancan ya aure da ƴar shi an sai mata mota an wannan kai ma kana so ita ta fito a ganta to sai ka miƙa ta nan to daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani har kuma wa wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin ciki
to Asma'u na farko da iyaye ya kamata a biya amma kuma ya kamata su ma su ba yaran haƙin su gurin zaben wanda za su zaje tunda ba su ne za su je su zauna ba ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani shimfiɗa tunda yaro ne amma bai kamata ka mishi zabi ba ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaba abokin zaman da yake so ya zauna da shi rayuwar shi da shi
Habiba ne ka gani a game da auren dole da abubuwan da zai janyowa a rayuwar ita ƴa macen da aka yi ma auren dole
gaskiya duk yadda aka mata auren dole kamar ni a wuri na gani nake kamar an bata mata rayuwarta saboda farin cikin ta kuma ya riga an ruguza shi kamar inda Hajji Asma'u ta faɗa cewa ba tausayi da gaske ba tausayi duk wacce aka yi auren dole ba ta wata tunanin mijinta ta tausaya mishi dan wani abu ya taso masa ba yanzu ne ake ji ba san da zama ya zama rayuwa duk abin da ake auren nan fa ba wai na kwana biyu bane for na ko ana yin shi ne dan zaman dindindin ne har mutu ka raba to a yayin da zama ya zama mijin zai dinga neman ya bata mata dan saboda zaman tare dole ana samun sabani to yayin da ake samun wannan sabani ko ya bata mata idan ta dinga tuna baya inda na so ne to za ta zauna da shi lafiya amma yayin da in na kiyayya ne dan ma ba san shi take ba to ko me za ta iya mishi wallahi duk macen da aka auren dole in yana musguna mata yayin da take tuna baya daman can fa ni ba fa san ka nake ba to ko me za ta iya yi to dan haka auren dole bai dace ba gaskiya
an ce ba macen ka da yake auren dole ba har mazan ana yi ma wani irin zama kike ganin za a yi bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wayewa ko wani irin zama kike ganin za a yi musamman in abin ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa
akwai babban matsala saboda ita daman can ba so take ba shi ma ba so yake ba ƴaƴan ma da za su taso su haifa zaki ga in ba sa aka yi ba tarbiyyar da yaran za su samu zai zama to mai karanci uwar at any time za ta iya ga mijin magana ko shi ya ga mata musamman in wani kiyayen nasa ya dan motsa auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole bane auren kiyayya ya kamata a dinga kiran shi saboda komai zai ruguje ƴaƴanka tarbiyyar za su ruguje kai kanka ma zaman ba dadi zai maka ba ba tausayi ba kyautatawa wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba dadi ranka ya dinga baci ko me zai iya faruwa ga mace
to ta barin dawo gare ki a matsayin iyaye an ce ku din akwai yanda kuke musamman iyaye mata amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi idan kuma ba ta so za ta yi duk yanda za a yi auren da ma za a yi shi ba me yasa kuke yarda a yi auren dolen nan
eh to shi auren dolen kashi biyu ne fa auren dole kashi biyu ne ɗaya bangaren ba zan ce mishi na dole ba kana fahimtar da ƴaƴa ne ga inda za su ji daɗi saboda musamman da kike maganar uwa ita uwa duk inda ƴarta za ta je ta ji daɗi a nan take in ma an samu akasin wani abu kila ba dan son ta ba ita habanta ta hango mata jin daɗi akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila ƴarta ke so wahala za a ci saboda haka annan kana da daman ka gaya ma ƴa ga inda za a yi ga yanda za a yi ga wancan ne in kika aure shi wannan ya tashi daga auren dole ya shi wannan aure na an gaya mata inda za su samu hutu ne ya tashi daga auren dole wannan uwa ta
faɗa auren san zuciya ne wannan
a'a ba auren san zuciya bane kuma shawara take bata yawa shawara saboda uwa tana son da ya je inda zai samu sauki kuma shekaru a gaskiyar magana akwai shekarun da da bai iya zaba ma kanshi sai iyaye sun shigo ciki in sun shigo ciki in ba son rai a ciki za a samu jin daɗi amma in yazo da san rai to dukkan su za a wahala
to
na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwadayin su suke yi su sun hango ne yar za ta samu su ma za su samu duk abin da zai faru ko da za a je a yi auren bayan sati a fito za su yi to wannan shi ke da illa
akwai wanda iyaye maza sukan ce in yar ta bata zauna ba ita ma uwar sai dai in nata auren ya lalace akan kai ga haka
eh ana kai a sosai har yanzu to ai duk kwaɗayin ke kawo haka shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya kila ma je su umra da maka to uwa kuma tana neman ta yi baƙin ciki ai dole ce ta tafi in ta tafi a ga wanda ya ɗore mai yar kin ji ko to dalili kenan to saboda haka duka dai a taro ai ta addu'a Allah ya kyauta shi uban diddi an koma yanda na fara cewa kwadayin ne da rashin hakuri ya ci bashi ya rasa yanda zai musamman kila gun mai kudin ma ya ci bashi to iyakacin ina da ƴaƴa biyu uku hudu biyar yaje ya ce mishi Alhaji a cikin yaran nan inda wanda ke so ni ke iko da gida na ba wanda ya isa da ni ka zo ka zaba to daga nan matsala ta kullu tunda shi in yaje zai fansha kudin shi idan bai fansha kudin shi ba me ya fansha kudi ya ba ta mai biyayya ba wulakanci zai taso ya mai ayi mai iyayenta to magana bi dadi ba kuma har ko ta sukan kai waɗannan iyayen yara su biya su kudin su kaga ba cin riban komai ba an fada wahala an turfasa yana da iko da gidan shi yayi ya an bada auren ba mutunci ba komai yarinya ta ki zama ba ta biyayya ya kai karan shi ko dole ya biya shi kudin shi
ina son karin bayani akan wannan magana kamar yanda yanzu auren yake tafiya yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma daidai matsayin ka wasu yanzu ba a tunanin dan mai kudi yanzu bai tunani ya auri dan talaka yana nufin ƙwariya ta bu ƙwariya zace ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class daya
kamar wasu irin illoli ne ake iya samu a auren dole
gaskiya in an zauna taren tunda ba soyayya a tsakani ba tausayi ba ta tausaya mishi ba zaman in tafiya ta tafiya ko me na hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba amma idan ta aure shi dan so takan sa tausayin shi in tafiya ta tafiya za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na shi za ta yi kokarin su tafi tare to yana daga cikin damuwan da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa wa'annan abubuwa
daga shi dai ba biyayya
gaskiya babu biyayya
Yeah.
kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ita ma ta shiga aikin jin kai. Kada in kaifu da nisa waka aka ce a bakin me ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako.
Ni dai kamar da suna na ya gabata Habiba Abubakar Imam Yarbaiwa. A takaice an haife ni ne a jihar Borno kuma na samu karatu na a can tun daga primary har secondary school so na zo nan kuma na samu diploma a nan legal na tafi na je na yi advanced diploma kuma na tafi ni je na je na yi degree program in Sharia and Civil Law
a wace jami'a a Niger
Abubakar Ibrahim University
to yanzu me ake yi
to yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya ya za a yi a tallafawa mata ya za a yi a kalli mata saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe a kullum duk sanda muke tare da su muna jin koki kala kala to yadda daga cikin abin da ya ja hankali na hannace to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan fulfillo musu da wasu hanyoyi da zasu da kafafuwar su to abin da ya fara jan hankali na nazo ne zan wuce zan je wata unguwa sai na tada wasu yara a waje da yara kanana su su suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci sai na ce to ni irin abinci kuma sai suka ce wallahi kin ga yau ba mu ci komai ba kuma mahaifiyar mu ce dama take fita nema to ba ta da lafiya to yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda ya ci to sai na ga cewa zo mu ji gidan naku saboda in kafa hujja in ga me ye dalili da yasa yara haka kamar wannan ƴan matan har za su fito suna barace barace a waje to tunani na ai to ni suka samu in suka samu wani kuma ne zai biyo baya to shine sai na shiga gidan a gurguje dai nake magana bayan na shiga gidan na jinatar da iyayen su na jinatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka kaya min baya ganin sai ta karbe ni hannu bibbiyu take gaya min gashi 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 halin da suke ciki na je ga abin ba dadi ba dadi sosai tana kwance cikin cinya da kuma kannan su guda biyu su ma dukan suna kwance ta ce mahaifin su ya rasu shekara hudu baya ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan magana karatu ma babu sai na ce to shikenan na tafi gida na je na kira mai gida na ya za a yi ga halin da ake cike shi auna musu shinkafa fano kaza hada musu da taliya makaroni da waye waye maganan da nake miki magana ce shekara goma a baya kara goma da suka wuce
kina an sa an shafe shekaru goma kina wannan gwagwarmaya
tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmaya so daga wannan lokacin sai naga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu to in irina muka hadu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullun da ta'azzara suke a ce waɗannan ƴan matan dukan su babu karatu babu arabu babu boko babu abinda za su ci balantana ma ki ce wanki saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu saboda gaba ɗaya sun yi dauda to in dai irina in muka hadu to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa wa waɗannan mutanen na fara bibiyan waɗanda nake tare da su kamar makota da abokan arziki me zai hana mu hada gwiwa domin mu tashi wata gidauniya me zai hana mu wannan abu so an fara kin san yau da gobe sai Allah in aka yi nan wannan ya zame in janyo wani wannan ya zame in janyo wani a haka dai tafiyar ta fara to sai na fara tunanin to tunda haka ne me zai hana in dan hada da wasu gurare da nake ganin kamar su ma suna abin nan so sai na fara hada kai da Aminu Bizi muka fara hada kai da shi bayan mun hada kai nake karanta masa gashi wani dan uwa na wani Allah ya masa rasuwa shi hada da shi saboda abokin sa ne so muka fara requesting kudi a Jaiz Bank to bayan an yi wannan requesting din kudin so sai suka ce to abin da za a yi tsarin da za mu shigo da shi shine tsarin da za a kawo abinci a rika rabawa mata haka da masu kananan sana'o'i kayan abinci da za su sarrafa su siyar misali a warake ke yi ko sai kike yi alala ko wani abu makamancin wannan ko da abincin siyarwa ne to mu a aikace za mu baki abincin za mu baki gundari abin da ya kama gawayi ne itace ne duk abin da kike bukata za mu baki na kwana goma idan muka baki adadin za mu tambaye ki kamar a kwano nawa kike za ki cewa kwano uku nake yi kullum sai mu lissafa uku nan su goma to shi za mu baki
zamu baki mai da zai ishe ki na kwana 10 zamu baki gawayi da zai ishe ki na kwana 10 zamu baki komai da komai na kwana 10 nan so amma kuma tsarin daily collection ne bayan kin je kin sarrafa kullun zamu karbi kaso daya sai ai divide by 10 to kin ga ai an hutar da ke baki a tunanin me zan je yau zan je in nemi kudi yau zai zo dole zaki sarrafa kuma zaki ware ai divide by 10 ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso daya kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa to haka muka rinka yi da farko kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu fiye da yadda kike zato dan na fara dilin kamar da bangaren dorayi na zo na shiga fange boto brigade unguwa uku duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina yi zamto ina da waɗanda wasu har sai da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu su sai muka ga cewa wannan ya karbu to me zai hana mu bijiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba ai zaki iya amfana ko da kaya ne na siyarwa haka kama takalma yarurruka da sauransu so sai muka hada kai su kuma da bankin kai tsaye sai muka ga ta ina zamu fito musu da tsari kuma da za su yi domin a ba su kudin koda kadan ne za su dan juya su samu riba to shine aka shigo da tsarin mudaraba system
mudaraba
yawwa
in sun yi ana addinin jiki
yawwa yawwa
ai
da riba sai a raba riba to a haka aka rinka yi kawo i wannan lokacin da muka zo wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba har mun fara shiga inda muke manya-manyan yan kasuwar mu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu 100,000 sun wuce tunani sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi wannan miliyoyin 2 miliyoyin 3 miliyoyin 4 har miliyoyin 10 muna jure da bankuna ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillahi suna kasuwancin suna dawowa da su sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi mun ga cewa still now duk da ana kasuwancin da sauransu ga hanyoyi kuma da muka ƙara dauka sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar Kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri to ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka hadu da wata kungiya mata zalla da kuma tare muka hadu muka shigo da wannan tsarin na electric vehicles saboda kawo canji daga dumamai yanayi na gari da muke ciki da sauransu
uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Habibu Abubakar Imam Yar Baiwa da bakin namu na yau Maria Muhammad da Asma'u Sani da kuma Hadiza Muhammad sai kuma wakilan mu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa
Baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Ku kwana lafiya sai da safon ku. Thank you.